الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. كاشا قبل أبنى أنا ركودة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 26 ga watan Rabi'ul Awwal, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444, wadda ta yi daidai da 22 ga watan 10 shekara ta 2022 miladiya. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zurot a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi Adillatil Iziyya fi Fiqhil Malikiyya. Littafi ne na babban malaminmu Professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala, wanda wannan littafi sharhi ne na babban littafin nan na Muqaddimatul Iziyya ta Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah. Wannan kuma shine darasi na 106. A darasin da ya gabata mun tattauna ne game da abin da ya shafi aibobin da ake so a kiyaye ga dabbar da za a yanka ta layya. Akwai wasu aibobi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa idan dabba tana da wannan aibin to ba a yin layya da ita. Daga ciki akwai wanda take aura mai ido ɗaya, wato sannan akwai arja gurguwa, sannan akwai ainihin wato ajifa wadda take ramammiya ko wadda take ba ta da kiyo, da kuma mashkukatul udhni wadda take da tsagaggen kunne. To wannan dai yana daga cikin abin da hadisi yace idan dabba tana da irin waɗannan matsalolin to a guji layya da ita. Haka ma yana daga cikin abin da ake kula da shi ta zamto jelarta tana nan, koda kuma an samu yankewar jelar ya zama kaɗan ba da yawa ba, kada ta zama mai karyayyen ƙaho, musamman kuma ƙahon da bai riga ya warke ba. In ya riga ya warke mala ya ce babu laifi. Bayan mun gama wannan mun tattauna kuma game da ainihin wato dabbar hakika ta wato da ake yankawa in an yi haihuwa, wato ranar 7 ga haihuwar jariri, wanda wannan hakika din ita ma malamin mun tattauna ya kawo mana mas'alata cewa ana so duk lokacin da aka yanka wato aka haifi jariri a yanka masa ainihin wato hakika. Har ma muka tattauna game da ita hukuncin hakika din, jumhur na malamai suka ce ita hakika din mustahabbiya ce, duk da cewa kamar wasu daga cikin malamai kamar irin su Hasan al-Basri da Dawud al-Zahiri sun tafi akan cewa wajibi ne ko wajibi ce wannan hakika ta da ake yankawa idan an yi haihuwa. Abu Hanifa da ashabin ra'ayi su kam sun tafi ma akan karhancin yanka wannan dabba ta hakika, wanda duk mun tattauna game da wannan sabani da malamai suka yi da kuma kaulin da yake shine rajihi. Bayan nan mun tattauna game da shi kansa ladabin yankan, ya ake yin yanka da me kuma ake yankewa in an zo yanka, inda malai ya ce za a yanke makogoro da kuma jijiyoyi guda biyu waɗanda suke gefen wuya. wannan yankan duk wanda yayin shi da bisa sharuɗan nan za a iya cin yankan sa inda musulmi ne wato namiji ko mace ko da karamin yaro ne inda ya kiyaye za a iya cin yankan sa to za mu karasa wannan babin na abin da ya shafi yanka yanzu yau zai za mu karanta sifar zabhi wato sifatu zabhi sifar yanka din qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace sifatu zabhi wato sifar az-zabhi yanka qala al musannif wa sifatu az-zabhi al mustahabbatu an yadha'a az-zabihata ala yasariha mutawajjihatan lil qibla wa yaqul adh-dhabihu bismillahi wallahu akbar mala abu al-hasan ash-shadili yake cewa wasifatu adh-dhabhi al-mustahabba ma'ana sifar yankan dabba wanda aka fi so shine an yadha'a adh-dhabihata ala yasariha shi wanda zai yankan ya kwantar da ita dabbar a bangaren ta na hagu mutawajjihatan lil qibla kuma ta zamto ta fuskanci al qibla wa yaqula adh-dhabihu sannan shi kuma mai yankan yace bismillah wallahu akbar fa yajma'u baina at-tasmiyati wat takbir sai kuma ya hada tsakanin abu guda biyu ya wato ya hada tsakanin ambaton sunan Allah da kuma kabbara bismillah shine tasmiya wallahu akbar kaga shine takbir din wala yadhkuru ma'a tasmiyati ar-rahmanir rahim amma a wajen bismillah kuma ba zai ce bismillahir rahmanir rahim ba dan a koya maka waya kifa inda amrihi wa nahyi in an zo yanka iya bismillah kawai zaka tsaya ka ce bismillah shikenan kar ka ce bismillahir rahmanir rahim in banda abun ku ya za ku yanke ar-rahmanir rahim an gane ku shi yasa sai malai ke jaddada ma cewa kar ka karasa iya bismillah shine abin da shari'a take bukata a daidai wannan lokaci wala yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma mutum ba zai zo yanka ya ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidum majid yanka a salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da lada yana da falala amma ba a ce a yi shi ba lokacin da za a yanka dabba wannan duk ana koya maka ladubban wato da shari'a ta gindaya ko ta ajiye su ake so ka dinga bi kar ka dinga ganin kamar ya kamata yin kaza ya dace yin kaza addinin musulunci ba zai yarda da ya kamata dinka ba ko ya dace dinka abinda ya zo daga Allah da manzansa shine addini wannan fahimta ta haka kuma ba lalle bane ta zama addini an gane ko da haka mutum ba zai salatin annabi ba sallallahu alaihi wasallam wajen yanka fa in iktasara ala tasmiyati idan mutum ya takaita akan bismillah ajza'ahu yankan sa yayi an ce yace bismillah wallahu akbar kawai sai ce bismillah iya nan ya tsaya kawai sai yanka dabbar bai karasa allahu akbar din ba wannan malam abul hasan ash-shadili yace yankan sa yayi walau tarakaha nisyanan da zai bar ambaton sunan Allah ma kwata-kwata bai yi shi ba amma da mantuwa ajza'ahu ittifaqa shi ma malamai sun hada kan wato yankan sa yayi na fata an gane gaba ɗaya da mutun ya zo din gashi abun yana zuciyarsa yana so ya ambaci sunan Allah sharp sai ya manta har ya yanka dabbar gaba ɗaya bai ambaci sunan Allah ba yankan sa yayi an gane ko wa kadhalika tujzi'uhu law tarakaha 'amdan inda ibn al-qasim haka wajen malam ibn al-qasim shi yana ganin koda da gangan mutun ya san zai ambaci bismillah din amma bai ambata ba ba mantawa yayi ba da gangan sai yake ambatan bismillah a wajen ibn al-qasim yace yankan sa yayi ya halatta a ci yankan sa wa madhhabul mudawwana amma madhhabun mudawwana suka ce la tujzi'uhu yankan sa bai yi ba tunda an ce ambaci sunan Allah lokacin yankan ba mantawa yayi ba da gangan yake ambatan sunan Allah to suka ce yankan sa bai ba walau taraka tawajjuha ila alqiblati ajza'uhu da zai wato zai bar fuskantar da dabbar alqibla to yankan sa yayi walau kana amdan koda da gangan ne wallahu a'lam an gane ko sai mutum kawai ya juya da dabbar ta sa yamma ko kudu ko arewa kawai ya yanka ana kudu ne fa ina sane yamma fa ka juyar da ita fa ba fa gabas suke kallo ba yace ina sana ai kawai ya yanka dabbar sa yana kallon yamma an gane ku ya fuskantar da dabbar yamma ya yanka ta yankan sa yayi za a ci wallahu a'lam to wannan shine kaman karashin karatun da muka yi ta kokarin koma shigar da shi satin da ya wuce kuma aka ce lokacin ya riga ya kure wannan shine karashin wato bayani game da layya da kuma hakika da kuma ladubban yanda ake yin yankan ko na layyar ko na hakika da kuma sauransu qala al muallif rahimahullahu ta'ala al babu thamin babi na 8 fi shay'in min masailin nikahi wat talaq a cikin wannan babi zaka ji dan wani abu daga cikin mas'alolin da suke da alaka da aure da kuma saki domin aure da saki wato wani karatu ne mai fadin gaske wato wani karatu ne da ya kunshi mas'aloli da dama shi yasa sai wale yace karka dauka duk abin da ya shafi aure zaka ji shi a cikin wannan babin duk abin da yake da alaka da saki zaka ji shi a wannan babin a'a zai kawo shay wani abu da yake da alaka da mas'alolin aure da kuma wani abu daga cikin abubuwan da suke da alaka da mas'alolin saki ta'arifuhu lughatan wa istilahan to menene ma'anar annikahu aure kalmar annikahu a larabci me take nufi wa istilahan a shari'ancen aka ce annikahu me kalmar take nufi amma annikahu fa ma'anahu fil lughati dukhulu shay'i fi shay'i a larabci ma'anar annikahu in aka ce annikah to a larabci tana nufin shigar wani abu cikin wani abu dukhulu shay fi shay shigar wani abu cikin wani abu yuqalu shi yasa su a larabci ana cewa nakahatil hasatu akhfafal ibn nakahatil hasatu akhfafal ibn a larabci ana cewa tsakuwa ta shiga kofatar raqumi idan raqumi ya taka tsakuwa sai ta shige ciki to a larabci ana iya cewa nakahatil hasatu akhfafal ibn ko kuma wa nakahan naumul aina bacci ya shiga cikin ido an gane ko tsakuwa ta auri kofatar raqumi ma'ana ta shige cikin sa kenan bacci ya auri ido ma'ana bacci ya shiga cikin ido kenan da larabci in aka ce annikahu kenan ana nufin dukhulu shay fi shay wa fil haq wa fi shar'i a shari'a idan aka ce annikahu to ma'anas haqiqatun fil aqdi majazun fil wada'i wannan ɗaya ne daga cikin kaulin wasu malamai suka ce in aka ce aure ana nufin haqiqanin sa daura shin shi yake nufi da annikah kalmar annikahu a shari'a ana nufin daura auren majazun fil wada'i amma majazi ne wajen shi ita saduwar auren wannan shine kaulin wasu daga cikin malamai wasu malaman kuma suka ce a'a haqiqatun fil wada'i majazun fil aqdi wasu suka ce in aka ce kalmar annikahu ana nufin saduwa wannan shine haqiqa a majazun kuma daurin aure wasu malaman kuma suka ce a'a duk guda biyun za su iya daukar ma'anar annikahu an fahimta da al'aqadu da alwada'un duk za su iya daukar sunan annikahu ko kun fahimci wannan to shi malam ya tafi a cikin wato aqwal din guda uku sai ya tafi akan guda daya shine annikahu haqiqatun fil aqdi majazun fil wada'i saboda wannan shine abin da yafi zuwa da yawa cikin alqur'ani li kasratu wurudihi fil kitabi was sunna wato a alqur'ani da sunna in kaji kalmar annikahu mafi yawa tana zuwa ne akan al'aqadu daurin aure kullashin shi ake magana an gane ko kadan ne aka samu hatta tankiha zaujan gaira sun ce in ka cire wannan ayar hatta tankiha zaujan gaira to anan ne kalmar annikahu tazo da ma'anar alwaqa'u ba al'aqadu din ba amma duk inda kaga kalmar annikahu annikahu a cikin alqur'ani da tasrifin ta gaba daya to tana magana ne akan kulla auren in banda wajen da Allah ya ce hatta tankiha kalmar tankiha zaujan ghairahu to shine hadithin na Aisha radiyallahu anha ya fassara shi da cewa hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailatuki to wannan hadisin sai ya fassara wannan ayat da cewa ana nufin saduwar auren ba daurin auren ba amma dai yawanci inda kaji kalmar annikahu tana zuwa da ma'anar daurin aure ba saduwar auren ba wannan shine ra'ayin malikiya an gane ko da wasu cikin malamai amma a wajen shafi'iyya da hanafiya su kuma suka ce aure annahu haqiqatun fil wada'i majazun fil aqdi da shafi'iyya da hanafiya suka ce da an ce aure to kalmar alwada'u saduwar auren ita ce haqiqa kalmar daurawar ita ce majazi kaga su kuma sun zama akasin wancan kaulin na farko an fahimta kaulin farko suka ce al-aqdu shine haqiqa in aka ce kalmar al-aqan an-nikahu tana nufin al-aqdu to menene majazin suka ce al-wada'u da haka da an yi maganar al-aqdu ana nufin daurin aure a an-nikahu kai ana nufin daurin aure su kuwa shafi'iyya da hanafiya suka ce idan aka ce an-nikahu to ana nufin al-wada'u akwai kauli na uku suka ce wannan kalma ta an-nikahu mushtarakun bainahuma ta yi tarayya tsakanin al-aqdu da al-wada'u kuma wannan kaulin ya fi kyau da hakan aka ce al-aqdu ana nufin a zo a daura aure tsakanin wani da wance a karkashin auren kuma za su ci gaba da jin dadi da junansu kaga kenan aka ce al-aqdu shikenan kawai da an daura aure an ce an daura auren wance da wani shikenan babu al-wada'u to kaga sai suka ce kalmar al-wada'un za ta iya karbar da alwada'un kai da al'abunan da al'aqadun za su iya shiga karkashin kalmar annikahu an fahimta ko wannan dan kusan cewa a kawal ne guda uku malamai suka fada malam ya tafi akan kaulin farko wanda shine malikiya suka tafi akan sa amma akwai kauli guda biyu banda wannan kuma kaulin nan na uku shine yafi domin ya hada ma'anonin guda biyu ya hada kaulin malaman farko da malamai na biyu duk a ciki hukumuhu to menene hukuncin aure shin dole ne ko mustahabbi ne ko sunna ne qala al-musannif qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce qala malik imam malik yace an-nikahu mustahabbun aure mustahabbi an gane ko waqtulifa fihi malamai sun yi sabani a cikin hukuncin aure fi zamanina hadha a wannan zamani namu ma'ana shi zamanin Abul Hasan Ash-Shadili tun a zamanin sa malamai suka sauka daga kan waccan magana ta cewa aure mustahabbi ne sai suka samu sabani a nasu zamanin duba da yanayi da kuma canjin al'amura fa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai sai suka tafi akan tarkuhu barin yin auren wal ishtigalu bil ibadati da shagaltuwa da bautar Allah makhafata adamil qiyam bi huquqi zawjati saboda tsoran rashin iya tsayuwa da haƙoƙin matar afdalu wannan shi yafi mutun ya san cewa ibada zai tai kuma in ya auri mace gaskiya da wuya ya bata haƙoƙinta na auratayya an gane ko to wanda zai bar aure ya shagaltu da ibada to akwai malaman da suke ganin cewa mutumin da ba zai iya tsayawa ya sauke nauyin matarsa da haƙoƙin da ke kansa ba na aure to ya shagaltu da ibada ya fi auren an gane ko wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce at-tazawwuju afdalu gaskiya yin auren shi yafi falala ma'ana yin sa shi yafi rashin yin sa wa yajtahidu fil halali ma qadira sai yayi ta kokarin fafutukar samun halal gurgudan abin da ya samu iko fa illam yajid idan ma ya buga bai samu halal zalla ba fal mutashabih to ko shubha ya samu ya kawo mata kawai yafi yakin auren an gane ko rayuwar ta yi dimi ta yi zafi dan haka yake ganin yayi halal din bata samu ba amma ga wata halal amma ba clear halal bace akwai ya kura mutashabiha wato an samu wato shubha to shine sai su wayannan malaman suka ce to koda abin zai kai ga ba zai iya samun halal ba koda yaushe da zai ci da iyalin sa amma koda ta hanyar shubha ne gare auren sama da rashin yin aura ajma'atul ummatul islamiyya malaman musulunci sun haɗu ala mashru'iyyatin nikah akan shar'antuwar yin aure
malaman musulunci sun hada kan cewa an shar'anta yin aure wannahi anittabattul sannan sun hadu akan cewa an hana attabattul me attabattul wa huwa linqita'u anin nisa shine mutun ya yanke alaƙarsa da mata wa tarkin nikah da barin yin aure kwata kwata min ajalit tafarrugi lil ibadati kawai sabida ya shagaltu da ibada an hana wannan ba fa wanda fa ba auren yayi ba kuma ba ibada yake ba shi wannan la mahalla lahu min al i'rab shi ba auren ba shi ba ibadar ba kawai yana ta gararran ba a gari ba shi ake magana ba ana magana akan mutumin da ya fifita rayuwar ibada kullun ka ganshi cikin ibada yake da bauta to sai yake yin aure saboda kawai shagaltuwa da ibada to wannan shine yace ba ruwansa da mata shi ba zai aure ba to wannan shi ake kira da attabattul to malamai sun hada akan an hana yin tabattul ka koma cikin al-muguni mujalladi na 6 shafi na 446 da kuma al-insaf na wato ibnu hubaira mujalladi na 2 shafi na 110 al-ifsah ko ce al-insaf al-ifsah ibnu hubaira wato littafi ne مجلدين سنبيو شافي نتريدا قوما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص الله يكارى مسيح دايتي لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم أثمان بن مزعون عن التبتل للي من زن الله صلى الله عليه وسلم ياهن أثمان بن مزعون ينتبتل ياهن شيء التبتل معنى أثمان بن مزعون wani sahabi ne mai san ibada mai san bin Allah madaukakin sarki sai ya nemi gaba daya kaurace wa ibadar aure ya ce ba zai aure ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari sai ya hada shi walau ajaza lahu sa'ad bin abi waqas ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta wa Uthman bin Maz'un yin ainihin wato kin yin aure laqtasaina ko mu ma da mun fidiye kawunan mu bana ƴan mazhabar wanda ba za su yi auren ba suna da yawa to koda dai mutun zai samu matsalar sha'awa ta dame shi sai ya kansa fidiya to abin da ya hana su su fidiye kawunan su annabi ya hana Uthman bin Maz'un at-tabattu an gane ko wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a hadithi mai lamba ta 2074 Imam Muslim hadithi na 1402 shi ma ya ruwaito shi thumma ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmihi sanan malamai dai sun yi sabani game da hukuncin aure ala thalathati aqwalin akan zantuttuka guda uku alqaulul awwal qauli na farko annahu mustahabbun malaman da suka tafi akan cewa aure mustahabbi ne an gane ko wanda shine a kaulin da aka ce Imam Malik ya fada a farkon littafin da ba farkon karatun mu ko aka ce qala maliku an-nikahu mustahabbun to akwai malaman da suka tafi akan cewa auren nan ba wajibi bane mustahabbi wa huwa alladhi alayhi aktharu ahli al-ilm wannan kaulin kuma shine kaulin da mafi yawan malamai suke kai wa minhumul a'immatul al-a'immatul arba'a al-fuqaha daga ciki kuma hadda manyan malaman mazhabubun nan guda hudu Imam Abu Hanifa Imam Shafi Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad bin Hanbal wadannan manyan malaman mazhabubun guda hudu duk sun tafi akan cewa auren nan mustahabbi ne ba wajibi bane to me hujjar su na cewa auren nan mustahabbi ne bai ma kai sunna ba ballanta nayi kai wajibi wa min masdallu bihi yana daga abinda suka yi hujja da shi qaulahu ta'ala fadin Allah ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa ku aure abinda yayi muku dadi na mata fa inna Allah azza wa jalla suka ce Allah mai girma da daukaka allaqal amra kaga kalmar fankihu umarni ne ku auri kaga umarni ne sai suka ce ubangiji ya alakanta wannan umarnin bin nikahi ala listidabati ya alakanta wannan umarni na yin aure akan jin dadi an gane ko faman lam tadib nafsuhu an yatazawaja wanda shi a ransa bai jin dadin yayi aure baya so yayi aure fala haraj alai babu laifi a kansa tunda Allah ya ce fanki ma taba sai zama kai baya cikin ma taba laka kai aure suka ce tunda an ce ma taba in kaji kana son kai auren to kai aure sai kaji baka so fa shikenan babu laifi a kanka dan ba kai aure ba wa ujiba amma fa ba a sallama musu ba akan yin hujja da wannan aya dan da suka fada ka an ba su ansa bi annal muallaqa ala listidabati wato wanda aka alakanta shi akan ya auri abin da ya masa dadi na mata wato alal istidabatu wannan dadin da aka alakanta ayar da shi huwa ta'addudu shine wato yawan aure wato auren fiye da mace daya la asalan nikah ba wai ana magana ne akan asalin auren ba da aka ce fanki huma taba lakum sai Allah ya ce minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba maganar istidaba jin dadi in kana so aka ce zaka iya auren fiye da mace daya zaka iya auren mace biyu uku har zuwa hudu an gane ko ba ana magana ne akan in ya maka dadi kai aure in bai ma dadi ba kai aure ba haka ake nufi ba suka ce ayar tana magana akan in kana so ka iya ƙara fiye da mace daya ba ana magana bane akan asalin auren an ji wannan kaulin na farko القول الثاني قول malamai na biyu انه واجب على كل قادر علي malamai na biyu suka ce a auren nan wajibi ne fa akan duk wanda ya samu ikon yin sa marratan fil umri sau dai dai a rayuwarsa wajibi ne koda mace dai ce to lalle mutun ya aura wa huwa madhhabu adh-dhahiriyya wannan shine mazhabin daudu adh-dhahiri wa huwa marwiyun an al-imam ahmad kuma shine abin da aka ruwaito daga imam ahmad wa abi awana tal isfirayini da kuma abu awana al isfirayini wa daifatin min as-salaf da kuma wasu malamai cikin magabata duk sun tafi akan cewa auren nan wajibi ne ga wanda yake da iko akalla ya ce yayi aure koda mace daya ce a rayuwarsa wa sadallu bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bin nikah su kuma wannan malamai na biyu da suka ce aure wajibi ne sun yi hujja ne da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na ayi aure fi akthara min hadithin a cikin hadisai da dama min ha daga cikin hadisan da annabi ya umarni ayi aure hadithu ma'qil bin yasar hadithin sahabin annabi ma'qil bin yasar radiyallahu an anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qal suka ce manzon Allah ya ce tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umama hadithin imam abu daud hadisi mai lamba ta 2050 da imam an-nasa'i mujalladin sa na shida hadisi na 65 tazawwaju alwaduda manzo Allah ya ce ku auri alwaduda alwaduda suka ce ita ce almutahabbibatu almutaladdifatu fi kalamiha wa mu'asharatiha wa bashashatiha ita ake nufi da alwadud wayin ka tashi aure ka auri almutahabbiba wadda take kaunarka ta iya soyayya almutaladdifatu fi kalamiha wadda ta iya magana ba duk abun da ya fito daga bakinta ta yaba ma ba ka kwanta gaga dofa mai katifa dobin amma kai ta murgina bacci ya kasa zuwa hatta matsalail fajr saboda wata bakan magana da aka gasa wa mutum an fahimta ko to almutaladdifa wadda take mai tausasawa fi kalamiha a cikin zancanta wa mu'asharatiha ga ta da taushi wajen mu'amalarta wa bashashatiha ga kuma sakin fuska to wannan ita ake kira da alwadud in ka tashi aure irin wannan annabi ya ce ka aure alwadud sannan kuma alwaluda alwaluda suka ce ita ce manyakthuru nasluha ita ce wanda ƴaƴanta suke da yawa tana yawan haihuwa wasu kuma suka ce a ana nufin alwaluda wadda ake zato wato akan za ta haihu wa kenan ake so ka aura ma'ana suka ce ana nufin alwaluda ka auri budurwa wasu suka ce shine alwalud wadda akwai yiwuwar za ta haihu la ajuz ba tsohuwa ba wasu suka ce alwaluda ana nufin ka auri yarinya wadda wato ita yanzu suke kan ganiyar ta za ta haihu karka aure wadda take ta manyanta wadda kila lokacin shekarun haihuwarta ma ya wuce wasu kuma suka ce ana nufin alwaluda mai yawan haihuwa fa inni mukathirun bikum al-umama domin zan yi alfahari da yawan al'umma da ku wato zan yi alfahari bikum da ku al'umama a gaban al'ummomi ranar tashin alkiyama wannan shine hadisin farko kaga umarni annabi ya bayar yace tazawwaju hadda ma zabin irin wanda zaka aura annabi ya faɗa yace tazawwaju wa zaka aura alwaduda alwaluda ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه daga cikin hadisan da annabi umarni ay aure akwai hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda qala yace qala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mu ya ma'ashara shabab ya ku taran matasa man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu ikon alba'a yake da ba'a a cikin ku ya aure alba'a din nan an sha fassara alba'a malamai sun fassara ta da abubuwa kamar haka an fassara ba'a da sana'a an fassara ba'a da kuma lafiya ma'ana duk wanda yake da sana'a wato da zai iya yin aure ya rike matarsa sannan yake da lafiyar da zai iya saduwa da matarsa to yayi aure shine ba'a fa innahu aghaddu lil basar domin aure shi yafi taimakawa wajen rintsa gani daga kalle kalle wa ahfazu lil farj kuma shi yafi kiyaye mutun daga fadawa zina wa man lam yastati' wanda kuma ba shi da iko ba shi da ba'a ma'ana ga yana da lafiya amma ba shi da sana'a ga karatu dai an gama ana ta yawo da sibi sai a ci gaba da azumi har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai sa ainihin wato a samu aiki an gane ko eh ko kuma mutun ya samu ko recharge card ya dinga siyarwa akan alliance ko kuma POS ko wani abu dai wata sana'a karama maimakon a tsaya jiran gawan shanu ko eh ga mutun ya gama karatu ta babban malami Albani Allah ya ji kansa da rahama yace in ka bari danka ya gama degree baka koya masa sana'a ba to degree guda biyu zai fito da shi yayi accounting kuma ga degree girman kai an gane ko yace ya fito da degree akan account kuma ya fito da degree girman kai da haka yana kallon tura baro da sai da data zaka ji yana graduate ne shi fa to kaga an samu matsala da haka zaka ga cewa wanda ba shi da sana'a abin da ya kamata sai ci gaba da yin azumi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu wallam yastati wanda ba shi da abin yi fa alaihi bisawm to sai lazumci azumi fa innahu lahu wija domin azumin yana daga cikin abin da zai dinga dakushe masa sha'awa wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 2565 Imam Muslim hadisi na 1400 wayannan sune daga cikin hadisan da wannan mazhabi na biyu suka yi hujja da su cewa aure wajibi ne amma akan wa ga wanda yake da ikon yin sa al-qawlu thalith sai kuma mazhabi na uku suka ce at-tafriqu baina ahwalin nisa suka ce a'a za a bambanta tsakanin halayen mutane ne za a kalli halin mutane to a ƙarƙashin halin mutanen sai a fitar da hukunci fa yakunu wajiban aure yakan zama wajibi fi haqqi ta'iqi ilal jima'a wato akan wanda yake da yana san saduwa alladhi yakhafu ala nafsihi alwuqu'a fil fahisha kuma yana tsoron zai iya fadawa zina to wannan ba wata ba wata fatawa da za a bashi illa wajibi ne aure wani zaka jin ya bugo waya yana tambaye kaza ga wannan kawai wajibi ne amma ba shi da sana'a to wajibi yaje ya nemi sana'a ya aure domin yana da sha'awa mai karfi yana son auren kuma yana tsoron fadawa zina wani ma zaka ji ya ma fara shiga wasu ƴan hanyoyi kanana wanda za su kai shi zuwa ga babban channel na zina to kaga duk wannan kamata yayi ba wani zancen shi yanzu ka zo ka dinga ce mai aure a wajen wasu mustahabi ne ai shi wajibi ne a kansa in ba haka ba zai lalace kuma ya ta lalace ayyan mutane ina fata an gane kaga kenan halayen mutane za a kalla wani ma ba koyi zai gaya ma cewa yana cikin yanayi kuma yana da sha'awa da yawa to kaga wannan maganin sha'awa irin wannan kawai mutun yayi aure da haka in ba shi da abin yi sai kokari ya samu abin yi kuma ya samu daidai shi shikenan sai su rufa junansu asiri su aure an fahimta ko yawwa dan yawanci matsalar da ake samu mutum sai ya duba kuma matsayin da yafi nasa amma in dai mutum ya duba daidai shi daidai ruwa daidai tsaki ya samu wata wadda take daidai matsayin sa sai ga sun yi auren su shikenan su ci gaba da ainihin wato rayuwar su wa mustahabban fi haqqi man ya'malu al-fahisha amma kuma aure mustahabbi ne ga wanda ya amuntu daga fadawa al-fasha ala nafsi akan kansa ma a ragabata ifin nika tare da cewa yana son auren amma duk san da yake wa auren zai iya hakura bi auren ba kuma ba zai fada cikin zina ba to wannan wanda sha'awar tasa ba za ta iya fusgarsa ya fada zina ba duk da akwai sha'awar amma fa ya amince wa kansa daga alfasha to wannan shi aure gare shi mustahabbi wa makaruhan fi haqqi man la ragabata lahu wato sannan makaruhi ne yin aure ga wanda ba shi da sha'awar auren ma kwata kwata ma a khaufihi al-idrar bi zawjati tare da kuma jin tsoron sa ma ne zai iya cutar da matar akwai wanda za ka ga shi kuma in ya aure ta zai iya cutar da ita an gane ko yawa zai iya cutar da ita kamar ana samun irin wannan mas'alolin da yawa to kaga irin wannan wani garar kare auren shi yafi zai iya rayuwarsa haka ba tare da dama shi auren ba wani sha'awa ce da shi ba to saboda haka zai iya rayuwa yafi mutun ya auri wanda ita kuma kila tana da sha'awar sai ya zamto ana samun gap tsakanin su to wannan kuma shi ita kuma zai iya jefa ta cikin wani layi marar kyau kuma ana samun irin wannan mas'alolin da yawa yanzu a cikin auratayyar mutane za ka ga mutun shi ba shi da bukatar sosai sai kuma ya auri wanda take da bukata sosai to wani lokaci sai ga rashin cike gap din da ke tsakanin su sai kuma ga wata ma kafin ta fatawa har ta fada wani layi ina fata an gane yanzu akwai wata da ta taba yin wata tambaya mallam abin akwai ta da hankali to za ka ga duk irin wannan ne kuma bayan ta tsallake wancan sira din da ta zo sai kuma ta auri mijin da yake shi kuma ba shi da wannan bukatar in ta nuna damuwa ta ma ya ce sai fa ita sai dai ta hakuri shi fa haka yake to kaga shi haka yake kaga ita kuma ga yanda take to shi yasa wannan yanayin shi ma yana jefa mata layin da ba a so wato sukan fada su saki hanya da yawa irin wannan yanayi to shi yasa kaga shi irin duk wanda ya san yana da irin wannan matsalar tunda abun ba a rubuce yake a goshi ba mutun shi ya san dabi'ar sa kuma ba lalle bane ita ka san dabi'ar ta cewa ita ma irin ka ce bata damu ba yanda in kun yi auren za ku yi ta tafiya ku ba ruwanku ba lalle ka sani to kaga irin wannan shi yasa malamai suka ce shi a kansa makaruhi ne ya fi ya auro mace zo ya dinga cutar da ita sannan suka ce akwai kuma wa haraman fi ghairi al-qadir ala al-jima' aw al-infaq sannan suka ce aure haramun ne ga wanda ma ba shi da ikon yin saduwar auren kwata kwata ba shi da lafiyar da zai iya zama da mace aw al-infaq ko kuma ba shi da ko anini ba zai iya ciyar da ita ba an gane ko ba shi da sana'a kenan ko dai ga wanda yake shi yasa kaga hadisin abunan manista da amin kuma ba'ata fale ta zawwaj kaga ba'a din sai hada waɗannan abubuwan guda biyu to shi sai zaman to yana da daya ba shi da daya ga karfin sha'awa amma fa ba shi da sana'a ga sana'a amma ba shi da sha'awa to kaga duk guda biyun matsala ne shi yasa suka ce shi kuma wannan haramun ne akan sa yayi aure wanda yake ba shi da ikon da zai iya biya wa matarsa bukata ko kuma ba shi da sana'a da zai iya ciyar da ita wa hadhal qawlu huwa al-mashhur wannan qaulin shi yafi shahara inda al-malikiyya a wajen wato a mazhabin malikiyya wa qala bihi ba'du shafi'iyya wasu ma daga cikin mazhabin shafi'iyya wal hanabila su ma sun fada haka an gane kaji kashe-kashen da akai kaga kenan an kasa mutane gida hudu akwai wanda aure akan sa wajibi ne akwai wanda aure akan sa mustahabbi ne akwai wanda aure akan sa makaruhi ne akwai wanda aure akan sa kuma haramun ne wala shakka annan nikaha min sunanil mursalin ko shakka babu aure min sunanil mursalin yana daga cikin sunnonin al-mursalin manzanni wala yargabu anhu illa mahrumun yake ta wala yargabu anhu wato shi auren babu wanda zai ce baya son sa ko baya sha'awar sa illa mahrumun sai wanda aka haramta masa falala da samun lada da alheri mai yawa shine ma'ana wala shakka annan nikaha min sunanil mursalin ko shakka babu aure yana daga cikin sunnonin al-mursali da manzanni wala yargabu anhu illa mahrum ba wanda zai ce baya son aure a ce sunnar manzanni sannan a ce wani baya so to wanda baya son aure wannan lalle an haramta masa alheri mai yawa an haramta masa sunnonin manzannin Allah tsira da amince tabbata gare su wal musannif rahimahullahu dhakara ikhtilafa ulama a zamanihi abul hasan ash-shadhili ya ambace sabanin malaman zamanin sa wa aqwaluhum raji'atun ila al-qawl ath-thalith in ka kula da maganganun su suna komawa ne zuwa kaulin nan na uku wallahu a'lam wana kauli kaulin da suka malaman da suka ce aure akan wani wajibi ne akan wani mustahabbi ne akan wani makaruhi ne akan wani fa haramun ne to wannan kaman malaman zamanin shi kansa abul hasan ash-shadhili akan wannan kaulin suke
على المصنف والنكاح بمعنى الوطء لا يجوز في الشرع إلا بأحد أمرين تو إذا ما كتوكي أوري دا معنر سادوا تو بايا حلتا الشريعة سيدة ليان الأمر قدابيو tunda kaga a farkon karatun mu yace mana aure ko dai kace al'aqadu majazun fil wada'i ko kuma kace al-wada'u majazun fil aqadi to in muka dauke shi a shari'ance aure da ma'anar al-wada'u saduwa ta aure to la yajuzu aure da irin wannan ma'anar baya halatta fi shar'i a shari'ar musulunci illa bi ahadi amrayni sai da dayan al'amura guda biyu aqadi nikahin al'amari na farko daurin aure na biyu aw milki yaminin ko mallakar kuyanga aure da ma'anar saduwa to wannan ta wannan hanyoyin guda biyu kawai mutun zai same shi ko dai a daura masa aure da wanda zai sadu da ita din ko kuma ya mallake ta a matsayin kuyanga ita wanda zai sadu da ita li qauli ta'ala saboda fadin Allah ta'ala walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin Allah ta'ala yace walladhina hum li furujihim hafizuna da waɗanda suke masu kiyaye farjojinsu ne illa ala azwajihim sai ga matayensu aw ma malakat aymanuhum ko ga ainihin wato bayinsu wato kwarkwarorinsu kenan fa innam ghayru malumin wa innam ba ababan zargi bane wanda duk zai biya buƙatar sha'awarsa ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda biyu ba abin zargi bane ko dai ta mata hanyar ta hanyar matarsa ta aure ko ta hanyar kuyangarsa da ya mallaka Al-hikimatu min mashru'iyyati sai kuma hikimar shar'an ta aure An-nikahu min sunanil Islam aure yana daga cikin sunnonin musulunci allati raggaba annabi sallallahu alaihi wasallam fiha wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar a cikin yinta wa fihi min al-hikam ma yali akwai hikimomi a cikin yin aure kamar yanda za su zo na farko az-zawaju bi'atun salihatun sai ce az-zawju ko akwai alif az-zawaju akwai alif tsakanin wawun da jim az-zawaju bi'atun salihatun wato shi aure wani environment ne shine bi'a wani wuri ne salihatun ingantacce to addi da yake bayuwa ila tarabudil usrati zuwa ga haduwar wato iyali wa tabadulil mahabbati da musanyar soyayya wa ifa'in nafsi da kamar da kai wa siyanatiha da bawa kai kariya min alharami daga fadawa haramun wannan ɗaya ne daga cikin hikimar aure wato shi aure wani yanayi ne ingantacce da yake bayuwa zuwa ga samun haduwar iyali wato iyali shine a samu mata da miji sannan mutane ne guda biyu da za su haɗu su dinga musanyen soyayya ya bata ta bashi wa ifa'in nafsi kuma wani yanayi ne da ke bayuwa zuwa ga wato kame kai ita ya kamar da ita ita ma ta kame shi daga fadawa zina wasu yanati ha min alharam da kuma kare su daga fadawa haram na biyu wa huwa khairu wasilatin aure ita ce hanya mafi kyau li injabil auladi wato ta haifar yaya wa taksirin nasali da kuma yawaita ainihin wato haihuwa ma'al muhafazati alal ansab tare da kuma kiyaye nasaba domin ba dan aure ba yanzu kilan aka ce mutun ya nemo babansa ko ya nemo danginsa zai ma wahala amma kaga ta hanyar aure wannan tsarin na aure mutun yana iya gane mahaifinsa yan uwan mahaifinsa mahaifiyarsa yan uwanta yayyensa kannansa da sauransu kaga duk wannan ainihin wato a hikima da Allah ta'ala ya shar'anta ta aure ita take samar da wannan ta samar da yaya masu albarka ta kuma samar da tsare dangantaka ko nasaba na uku wa yu'tabaru ahsanu wasilatin li irwa'il gaziratil jinsiyya sannan shi auren nan ana fassara shi a matsayin ita ce hanya mafi kyau wajen kosar da sha'awa irin ta dan adam sha'awa irin ta mu'amalar jinsi wa qada'il watar da kuma biyan bukata ma'as salamati tare da kubuta minal amradi daga cututtuka
domin ba dan aure ba kila mutun zai ta gararan ba ne tunda Allah ya halicce shi da wannan sha'awar da gariza din zai ta yau ka ganshi a can gobe ka ganshi a can yabi can to wannan kuma za a dinga samun cututtuka suna yaduwa tsakanin mutane amma in akai aure kamar an dakile yaduwar cututtuka tsakanin mutane dan haka kaga mutun ya biya sha'awar sa ya biya wa matarsa bukatarta sannan kuma a samu tsaro da kariya daga cututtuka daga cikin hikimar aure na hudu wa fihi ishba'un kadhalika li gaziratil ubuwati wal umuma a cikin yin aure akwai kosar da wannan sha'awar ta san zama uba ko san zama uwa allati tanmu bi wujudil atfal wanda wannan gariza din tana habaka ta hanyar samuwar yayaye ina fata an gane ta hanyar samuwar yayaye to zaka samar da wato zaka ga wannan gariza din ta san zama uba ko ita mace ta san zama uwa to da wannan auren ake samun wato biyan wannan gariza din wa fi zawaji sakanun sannan a cikin aure akwai ainihin wato sakan natsuwa nan ma sai ce wa fi zawji ko azawaji ne wa fi zawaji sakanun a cikin aure akwai natsuwa wa dumaninatun akwai kwanciyar hankali wa ihtisham akwai kuma kare mutunci wa ifa'in lizawjain da kuma kame ma'aurata din wannan yana daga cikin hikimar aure kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani a cikin yin aure akwai sakan samun nutsuwa akwai kuma samun kwanciyar hankali sannan akwai kare mutunci sannan kuma akwai kame ma'aurata daga fadawa abinda ba shikenan ba arkanu sai rukunan shi auren قال المصنف وله اركان اربعه اوري yana da rukunai guda hudu al-awwal rukuni na farko al-waliyyu wali fala yasihhu al-aqd bidunihi aure baya inganta wato ba tare da waliyi ba hadhihi al-arkan allati dhakaraha babban malami professor muhammad al-mansur yace wadannan rukunan da abul hasan ash-shadhili ya ambata rahimahullah hiya shurudu aqdin nikah sune kuma sharadan daurin aure sharadan daurin aure fala yasihhu nikahun illa biha babu wani aure da zai zama ingantacce sai da wadannan sharuɗa din guda hudu wal waliyu shi wali huwa alladhi yali aqdan nikah shine wanda yake jibintar daura aure alal mar'ati ga mace wal awliya su kuma waliyai humul asabatu sune dangi maza wa ahaqquhum inda al-malikiyya mafi cancantar su a malikiyya wal hanafiyya da hanafiyya al-abna'u yaya mafi wato a cikin waliye waɗanda suka fi cancanta su aurar da mace sune yayanta thumma abna'uhum wato al-abna thumma abna'uhum sannan jikokin su wato yayan yaya kenan thumma al-abu sannan sai baba a malikiya suka ce wai idan mace tana da yaya tana da jikoki tana da uba to yayanta su suka fi cancanta su aurar da ita ba babanta ba idan ba yayan to jikokinta su suka fi cancanta su aurar da ita ba babanta ba sai in babu yaya ba jikoki to sai babanta ya aurar da ita indal malikiya wa inda shafi'iyya wal hanabila al abu su kuwa mazhabin shafi'iyya da hanabila suka ce a uba dai uba shine ya fi cancanta ya aurar da ma'uyarsa thumma aljad sannan sai kaka idan babu uba wal ikhwatu wa abna'uhum muqaddamuna alal jad wal ikhwatu yan uwan mace wa abna'uhum da yayan uwa muqaddamuna su ake gabatarwa alal jaddi akan kaka indal malikiya wa shafi'iyya a mazhabin malikiya da shafi'iyya idan ga mace za a aurar da ita ga ainihin wato ƴan uwanta yayyinta maza ko kannanta maza sannan ga kakanta to wannan ƴan uwan nata su za a kaddamar a gabatar akan kakan idan kuma ba ƴan uwan ba sa nan sai ƴaƴan su to ƴaƴan su za a gabatar fiye da kakan wannan shine abinda su a malikiya da shafi'iyya suka tafi akai wa akasu zalika akwai kuma akasin haka indal hanafiya wal hanabila su kuma mazhabin hanafiya da hanabila suka ce a kakashi ake gabatarwa akan yan uwa da yayan yan uwa. Wa qawlu shafi'iyyati ma'al hanabilati asahhul aqwal, amma gaskiya qaulun shafi'iyya da hanabila sune mafiya inganci cikin waɗannan zantuntuka. Fil ahqqi bil wilaya, game da wanda ya fi cancantar zama waliyi wajen daurin aure. Fa innal aba aqrabu ila ibnati, suka ce domin uba shi yafi kusanci da ɗansa da yarsa, uba shi yafi kusanci da yarsa, min gairihi, fiye da waninsa. Wa aharasuhum, suka ce kuma uba shi ne ya fi su kwaɗayi, ala ri'ayati maslahati, a wajen kiyaye maslahar yar. Wa aktharuhum hunuwan, kuma uba shi ya fi su tausayi, wa shafaqatan, da wato rahama, wa ra'afatan, da jin kai, alaiha a kanta. Wa yalihi fi dhalika aljad, kaka yana biye da shi akan wannan. Da haka su suna ganin uba shi ne, in babu shi sai kaka, sannan kuma sai a dawo bangaren yaya ko jikoki, wallahu a'lam. Sai mu tashi wa qaddalla alkitab alkarim wassunna, ko insha Allah binda mu karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.